Baba Suda, Sarkin Labari.
Wani da ake zargin dan kwangila ne ya lodi suminti. Shi kuma yaran shagon sumintin zai ci sarkar gidan dan Kande.
Kadan fare ni ka zo baka bani kudi ba, to kotu za ta yanke mu hukunci, kuma gidan wahala za a kai ni.
Dakarin hizba sun tarwatsa gidan wata da ake zargin kawaliya ce mai hada mata da maza.
Eh, wannan kukun kwantato babu ita ce take jan su, saboda kamar rariyar ta aka faɗa wannan tsohuwa kowa yana ganin ta za ta je ta samu yaran, maybe cikin iya magana tunda ka san su.
Wasu masu lodi da dako sun yi tutsu a kasuwar Sabon Gari.
Kasuwa ba za ta yi ba inda za a sauke kaya a shiga da shi ba. Ya zo ya ce a tashi.
Bayan rahoton hudubar Juma'a, muna tafa da kalmominmu na fada. Ku dakace mu. Mai sauraro, barkanmu da Juma'a. Ibrahim Abdullahi soran dinki ne ke faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sannunmu da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Juma'a, mai laƙabin Juma'at rahmatillah, wadda muke fatan Ubangiji ya sada mu da dukkanin alhairan ta amin. Kuma kamar kowace rana, za mu tsaya ne bisa doron al'adar shirin ta yin mabuɗi da karatun labarai.
Shugaban gamayyar ƙungiyoyin 'yan kasuwa a kasuwar Kantin Kwari Usman Ibrahim Usman ya buƙaci 'yan kasuwa da su yi taka tsantsan wajen biyan haraji ga waɗanda ba wakilan gwamnati ba. Usman Ibrahim ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan kammala wani taro da ƙungiyoyin kasuwar suka gudanar kan neman mafita dangane da wasu da suke kiran kansu shugabanni a kasuwar. Ya kuma ce matuƙar mahukunta ba su kawo ƙarshen al'amarin ba, to babu shakka 'yan kasuwar za su ci gaba da zama a cikin ruɗani. A nan kuma shugabannin ƙungiyoyin direbobin motocin haya reshen Kantin Kwari a nan Kano sun yaba ƙoƙarin kwamishinan 'yan sandan Kano CP Habu Ahmad Sani wajen ci gaba da inganta harkokin tsaro a nan Kano. Shugabannin sun bayyana hakan ne bayan raka tsohon kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Magaji Musa Majiya sabon ofishinsa na MTD a yau Juma'a da ke kusa da hukumar kashe gobara ta jihar Kano.
Sunana dai Abdullahi Garba Aure, chairman na NYRCW Kwari Branch. Muna matuƙar godiya na samun wannan matsayi da shi majiya na ɓangaren MTD. Zai yi taimako sosai, daman ya san harkar kuma masani ne a harkar. Na murna Allah Ubangiji ya sa abin da ya zo ya cimma na manufa na alheri da yake zuciyarsa, Allah ya nufe shi da yi. Sai kuma maganar na fage division, a gaskiya fi sabilillahi, tunda ake yin fage division ba a taɓa samun DPO kamar na wannan ba gaskiya. Mai neman al'umma su ba shi shawarwari yadda za a samu cigaba. Muna wa shi mai girma kwamishinan 'yan sanda murna, shi ma mun ga ya zo da hazamar yin gyara, muna masa godiya.
A nasa jawabin SP Magajin Musa Majiya na cewa zai yi amfani da sabbin dabarun zamani da CP Habu Ahmad Sani ya bullo da su wajen tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar Kano da ƙasa baki ɗaya, kamar yadda aikin ɗan sanda ya tanadar. Aliyu Wali daga sashen labarai.
To daga teburin labaran, kafin mu nitsa cikin shirin ka inda na in bari mu ɗan yi waiwaye a dan tafiya zuwa ga jigon rahotanninmu na jiya, wanda ya kalli batun yadda aka samu saɓani tsakanin 'yan bijilante da 'yan kwamitin sa kai can a unguwar Hausawa. Har ma kuma muka ce za ku iya turo mana da ra'ayoyinku a kai, don haka kun turo kuma ga jakadiya Nafisa Ahmad za ta karanto.
Daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana, za mu fara da saƙon Musa Angon Baby Rano, inda yake cewa, to fa, ai rigima ba taku ba ce, haɗin kanku shi ya fi komai alkhairi don ku ci gaba da aiki yadda ya kamata. Haba 'yan kwamiti, ya za ku ɓata wa abokan aikinku suna alhalin kuna tare? Saƙo daga Maryam Muhammad Maman Khadija. Shi kuwa Abubakar Isa Limawa Kumbotsa cewa ya yi, 'yan kwamiti, ya kamata a dinga yin haƙuri ana kai zuciya nesa. Ita kuwa Rumaisa Sauna cewa ta yi, gaskiya 'yan bijilantai suna aiki, sai dai mu ce Allah ya taya su. Bijilantai, aikinku yana kyau, duk mai son ya ɓata muku suna Allah ya shirye shi. Saƙo daga injiniya Garba Maza Rugafada. Za mu dakata da karanto saƙonnin naku da saƙon Ruki Larki, inda take cewa, 'yan kwamiti da 'yan bijilantai ku samu daidaito don samawa mutane tsaro. Masu saƙonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar mun karanta na nasu ba, mun gani muna godiya. Allah ya bar zumunci.
To madalla. Jigon rahotannin mu a yau zai kalli batun yanda dakarun hizba suka tarotsa gidan wata da ake zargin magajiya ce mai kawalcin hada ƴan maza da mata suna sheke a yarsu. Matar dai an yi zargin cewa ta jima tana zagaye duniya. Tun ana yayinta har ma ta kai duniyar ta mata tutsu an fara ƙaurace mata saboda ta kwana biyu inda aka yi zargin ta samu wani gida ta tare a unguwar Ɗanbare. Kuma a wannan gidan ne ma aka yi zargin tana tara samari da ƴan mata tana kuma koya musu saƙar amugun zare. Abin ka da samari ƴan bana bakwai idan sun huda sun ga jini gobe sai su koma. Ƙarshe wasu ma su tare a gidan musamman ƴan mata. Su kuma samari idan sun yi ƙodago sun sami ƴan kuɗaɗensu sai kaga sun wuce gidan magajiyar. Mai karɓar baƙi ta yi musu saukar girma. Kuma daga cikin waɗancan mata da aka yi zargin sun tare a gidan magajiyar har da wata matashiya Hadiza wadda ta yi wa iyayenta ƙaura suka kuma jima suna ta faman nemanta. To amma da ke dama su ma suna zargin tana ɗan taɓa yawon. Amma fa samfurin je kaka dawo ba wai na masu kwana ƴan bodin ba. Don haka sai suka kai cigiyar ta hukumar Hizba cewa ta duba Allah da ma'aiki ta binciko musu ƴar tasu. Ita kuma Hizbar ta baza jami'anta na sirri suka yi ta bincike gidajen dandi. Kwatsam kuma sai rahotanni suka nuna cewa tana wancan gidan magajiya da ke Ɗanbare. Ɓangaren ƴan bodin masu kwana ba masu je kaka dawo ba. Don haka ne suka shirya rinduna ta musamman suka kuma kai hari wancan gida. Suna zuwa kuma sai gashi sun kamo ta har ma da sauran wasu matan da ma irin samarin da ake zargin idan sun yi ƙodago suna zuwa wancan gida. Suka kuma haɗo da magajiyar don ba sa ƙyale ta ba. To a lokacin dai da muka halarci shalkwatar hukumar Hizbar mun tarar magajiyar da ƴan gidan nata maza da matan sun shiga ɗakin gwajin jini don saboda a fara tantancewa ko suna da abar. Su kuma wasu daga cikin ƴan uwan samarin da suke amsa kiran magajiyar sun biyo ɗaya daga cikin ƴan uwan nasu. Sun kuma yi carko-carko suna ta faman dakon fargaba kar gwaji ya nuna cewa ɗan uwansu ya ɗauko ta. Ko da dai sun yi zargin cewa ita waccan tsohuwa da ake zargin kawaliya ce magajiya mai haɗa matan da maza ita ce Ummul Aba'isin cutarsu. Domin dai ɗan uwan nasu matashi ne yaren kirki mai taimakawa iyayensa.
Eh wannan kukan kan tsohuwa babu wannan ita ce take jansu saboda kamar yadda ta aka faɗa wannan tsohuwa kowa yana ganin ta za ta je ta samu yaran maybe cikin iya magana tunda ka san su halaye wannan yaro na farko dai sana'a sama kafinta ne yana kafinta yana samun kuɗi kuma gurgudu yana taimakawa iyayensa musamman mahaifiyarsa. To kaga dole idan aka je aka gaya mahaifiyarsa cin an kama shi da irin wannan halin za ta ce ba halinsa bane ko kuma za ta yi kokonto akan haka.
Ita wannan matar abinda yasa na ganta a cikin wannan yaran abin ya ɗaga hankali sosai. Su suke koya musu harka ta kawalci maybe ta daɗe tana harkar ba a sani ba sai yanzu Allah ya tona asirinta. Eh to ai dole kai fargaba tunda kaga idan aka ce mutum yanzu yaro ya samu cuta misali kaga rayuwarsa ta lalace kuma kai kanka a karan kanka da yake dan uwanka ba za ka so wani abu ya samu dan uwanka.
To bayan dai matasan sun fito daga ɗakin gwajin sai muka tuntube su inda suka ce wannan shine karo na farko kuma in Allah ya so ya yarda zai zama na ƙarshe. Suna kuma kyautatawa kansu zaton cewa ba su kamu da cutar ba.
In Allah ya daga wannan je da mace ne lati ne fes.
Na ga aski a kai maka.
Eh gaskiya ne. An yi min asda kok ne. Yanzu kuma mun kwaskwas.
Me nake gani a?
Jini ne.
Na me?
Test a kai.
Na me?
HIV. Gaskiya yana tunanin lafiya a kalau.
Eh to ka gani gaskiya ban taba ganin ta ba mun ban da yau. Amma kai da ka ganta ai zaka san wannan ta dan tsufa gaskiya a harka ko a kawo. To ya kuna kula tsofaffin kenan.
A'a. Kowa yana fatan cewar ya zama shi nagari ne a cikin al'umma. Kowa zai fatan cewar ya gansa a matsayin nagari. Don haka muna fatan mu ma gan mu a.
To sai dai a lokacin da muke zantawa da samarin, su kuma ƴan matan suna fitowa sai suka waske. Ita kuma wadda ake zargi da kawarcin, lokacin da muka je gare ta sai ta ce, ita fa ba yarinya bace don haka ba za ta yi magana a rediyo ba. Kuma ita ba kawaliyar bace kasuwanci kawai take a cikin wannan gida. Don haka ne muka ce to shikenan. sai muka dangana ga mataimakin babban kwamandan hukumar Hizbar kan al'amuran yau da kullum Malam Shehu Tasu Ishaq, wanda ya ce ita abar zargi da kawalcin kotu za su kai ta.
Babu shakka dai daman aidi inda kaga tsohon banza to asali yaran banza ne. To da haka in aka samu irin wannan matakin da za a dauka shine mataki na hukuma ta inda za a kai ga alkali, kuma alkali hukuncin da ya dace, kuma Hizba tana dubawa in akwai bukatar ma shi kansa gidan a tashe ta daga ciki, kuma hukuma ta ga za ta yi amfani da gidan kudiddin hukuma za ta duba yanayin abun kuma ta gabatarwa da kotu don ita kuma kotu dawon matakin da ya dace.
Ya kuma ce su kuma matasa a matakin farko su ma daina saurin yin murna, su fara jiran sakamakon ya fito tukunna, domin dai duk wanda ya ce zai tsotsi alewa to akwai yuwar ya tadda ƙasa a ƙarshe.
Duk sannan mutum ko duk sannan namiji ko mace ya dauki harkar fasikanci sana'a ai yana kan daidai ya fada cikin wannan garin. Saboda haka tabbacin akwai ko babu sai result ya fito, daga nan ne mutum zai san babu. Kuma ko mutum ya ga babu, hakan kuma bai nuna in an jima ya kamu da cuta ba in ya ci gaba da wannan sabga. Mutum ya ji tsoron Allah, kuma ya kiyaye mutuncin kansa ya kiyaye mutuncin iyayensa. Kai da kake sa ran zaka girma ka haihu, baka so ai wa danka gori da munar dabi'a ba, kuma kai ma iyayenka ba su bar maka abin da za a yi maka gori da shi ba. Uwa uba kuma shine ka ji tsoron Allah da ya hana wannan abun.
To wannan da shine jigon rahotannin namu a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 08091449 sai kun aiko. Kuma da haka za mu leƙa kasuwar Sabon Gari, inda wasu masu lori da dako suka yi tutsu a kasuwar ɓangaren filin parking, saboda yadda suka ce shugabancin kasuwar ya ba su wa'adin kwanaki 7 su ƙauracewa wajen ko kuma su haɗu da fushin hukuma, kamar dai yadda wasu daga cikin masu zanga-zangar da safiyar yau suka sheda wa jakada Abubakar Sabo.
Wannan waje akalla an shekara sama da kusan 40 ana harkoki a nan wajen wannan filin parking, kuma dama gwamnati ta tanade shi ne dan a dinga parking da sauke kaya, kuma yanzu in aka tashi daga nan babu inda za a dinga sauke kaya. Kasuwa ba za ta yi ba inda za a sauke kaya a shiga da shi ba. To gwamnati dan haka ta tanade gurin nan. Yanzu rana ɗaya Ubazubayo ya zo da kansa aiki biyar, ya zo ya ce a tashi lokacin kowa ma ya tafi. Daga baya turo da lasifika aka zo ana magana cewa a tashi. Ubazubayo shine MD na kasuwa.
To kan batun ne dai jakadan namu ya tuntubi daraktan mulki da gudanarwa na kasuwar ta Sabon Gari Muhammad Bashir Abdul Jirmin Iya, wanda ya ce hukuma ce take buƙatar filin parking din na Sabon Gari.
Wuri na gwamnati ne na kamfanin hukumar kasuwar Muhammad Abubakar Limi ne, kuma kamfanin hukumar kasuwar Muhammad Abubakar Limi babu a single person da yake da single share a cikin ta, duk mallaki ce ta gwamnatin jihar Kano. Ita kuma gwamnatin jihar Kano a cikin farfado da kasuwanci da inganta kasuwannin jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya umarci hukumar tsara birane ta jihar Kano da Siyota Sawira wanda za ta kuma inganta harkar kasuwanci a gurin nan, wasu gurare da suke cikin kasuwar Sabon Gari wanda babu rumfuna tabbatattu a kansu sai yan temporary sheds wanda za a tashe su a relocating din su a nan.
To fatan mu dai Allah Ubangiji ya kyauta amin. Mu dai za mu je masallacin Juma'a mu karbi rahoton hudubar Juma'ar kai tsaye daga masallacin jim kadan bayan idar da sallar Juma'a tare da jakada Abba Isa Muhammad.
Daga nan masallacin Juma'a na tashar jirgin kasa da ke nan birnin Kano, wanda a tuni aka gabatar da sallar Juma'ar, kuma limamin da ya gabatar da hudubar shine Dr. Nasir Tijjani Kankarofi, hudubar da ta shafi rayuwar al'ummar musulmi da sauran bangarori na rayuwa, kuma kai tsaye ina tare da shi zan sada mai sauraro da shi.
Hudubar mu ta yau ta kunshi haƙoƙin ma'aurata, wanda mun tattauna haƙƙin mace akan mijinta da haƙƙin miji akan matarsa, wanda yau gaskiya wasarere da waɗannan haƙoƙi shine yake jawo targaɗo ga rayuwar aure, wanda na yi imani masu sauraro shaida ne da wahala ka ji ai wata guda ba ga an ce wance ta soki mijinta ba ko ta sa masa madarar fiya-fiya ko miji ya yi matarsa kaza, wanda gaskiya duk kaucewa irin abin da musulunci ya ɗora da watsi da irin waɗannan haƙoƙi shi yake jawo haka. Daga ciki kamar shi haƙƙin miji akan matarsa wajibi ne ta yi masa biyayya ta zama ita a ƙasansa take, mutukar ba saban Allah ya umarce ta da shi ba. a gefe guda shi ko mutun kada ya zama mai jin izza, mai jin girma, ya zama yanayin mata mulkin kama karya. A'a, duk da cewa shi shugaba ne, amma akwai yanayi ne kyautatawa na sauƙaƙawa da shawarwari tsakanin su, kamar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi da matayensa. Ai mun ji sun yi shawara ma da nana Ummu Salama lokacin Hudaybiya. To yana da kyau a san menene aure kafin ai aure. Wannan abu ne da zai kawo kyakkyawan yanayi da rayuwa ta aure ta soyayya da jin kai, kamar yadda musulunci ya shimfiɗa ta. Yawanci zaka samu mu muna gina rayuwar auren mu akan son zuciyarmu. In namiji ne kawai kyau yake kallo, ba ruwansa da nagarta. In mace ce kuɗi take kallo, ba ruwanta da nagarta. To duk lokacin da aka shimfiɗa aure a haka da an shiga, tunda babu ainihin tushen abin da musulunci ya sa, to dole za ka ana samun rashin jituwa, ayyuka na rashin jin kai suna faruwa. Wanda musulunci ya zo mana da manufa, tunda bai haramta ma cewa ka auri mace mai kyau ba, bai haramta miki ke auri namiji mai kuɗi ba, amma dai ana so asas tushe ya zama shine nagarta da tsoron Allah.
Ina mafita?
To mafita ni ina ganin cewa ya zama fa wajibi, kamar yadda ake ibn santa din nan aka mai da shi wajen kaɗi-kaɗi da rere dubbiki, to fa ya kamata a samu da yanayi kuma na yi wa ango da amarya lakta da huduba, da fahimtar da su, a yi musu samina, domin akwai masana waɗanda suka san auratayya a musulunci, su zaunar da su su fahimtar da su manufan musuluncin. Sannan a jifa-jifa su kansu samarin da 'yan matan, a dinga yi musu ainihin wannan, domin in suka gina rayuwarsu haka, to za a samar da mafita kwarai da gaske.
Mai sauraro, sunana Abba Isa Muhammad, kai tsaye daga wannan masallacin Juma'a na tashi jirgin ƙasa, wato railway da ke nan birnin Kano.
An gaida Abba Isa da rahoton hudubar Juma'a. A nan kuma wani yaron shagon siyar da siminti ne ya gamu da wani dan kwangila mai shigo-shigo ba zurfi, yace ya dinga yaudararsa a hankali yana siyan siminti a wajensa har sai da suka yi sabo sosai. Daga ƙarshe yace ya yi masa kwanta-kwanta ya karɓi siminti na dubban ɗaruruwan nerori da sunan wai shi dan kwangila ne injiniya. Ƙarshe ya bar shi da jinjiniyar gidan ɗan Kande.
Ban san shi ba, ban san gidan shi ba, zai nuna mun inda yake ba. To shine lokaci ɗaya sai ya zo kuma ya ce yana so na bayi simintin nan jimilla, amma lalle ba sai idan an yi aikin nan washe gari zai kira ni ya zo ya bani kuɗi. Misalin zuwa dare sai na kira ya ce to a ina za mu haɗu na karɓi kuɗin da safe, sai ya ce zai kira ni na zo na karɓa. To washe gari na kira lambo waya sai ban same shi ba, na ƙara kira ban same shi ba. Darasa dai inda zan same shi, ni dai wannan abun kawai kaddara ce, iftala'i ya same ni. Kuɗin abun da yake tuhuma ta da shi naira 1852. Yanzu abun da na biya, na biya 185. Gaskiya na ɗauki darasi sosai. Masu wannan sana'a irin tawa lalle su ƙara jajircewa, kuma su ƙara kula, kuma su ci gaba da addu'a da irin waɗannan azzaluman mutanen masu zaluntan mutane.
Matashin dai ya kuma roƙi wannan ɗan kwangila injiniya da ya yi wa Allah da ma'aiki ya dawo ya biya shi kuɗinsa ko ya samu ya kubuta.
Wannan bawan Allah da ka zo ka damfare ni dan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idan har kana jina da ka damfare ni ka zo baka bani kuɗi ba, to kotu za ta yanke min hukunci, kuma gidan wahala za a kai ni. Ban san yanda zan yi, ban taɓa zuwa ba. Wani nawa ma wanda yake kusanci da ni ma bai taɓa zuwa ba. Ni din nan ko police station ban taɓa zuwa ba. Rigimar kowa ba taɓa yi da ni ba. Ba na shaye-shaye, ba na caca, ba na bubba. Ka zo ka tena ka, ka ba da wannan kuɗin, ka nuna ma ba ma dan fara ta kai ba, ka fitar da ni daga cikin kangin da nake ciki.
To labarin matashin dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsu a kai. Dan haka ne ma jakada Hassan Mamuda Ya'u ya leƙa mana shafin.
Da ra'ayin Bilyaɗan Dinsha za mu fara, inda yake cewa ya kamata iyayen gidan mutane su rinka tausaya wa yaransu, bai kamata idan kaddara ta same su su kasa karɓa ba. Ita kuwa Mariya M. Aliyu cewa take, duk wanda ya ƙirga riba wata ran zai ƙirga faɗuwa. Ya kamata dillalan kaya su rinka sassautawa masu karɓa suna samun na cin abinci, yanzu ta yaya kuɗinsa zai fito yana ɗaure? Allah ya kyauta. Shi kuwa Usman Aminu Cabano cewa yake, Allah ya bayyana waɗanda suka damfare shi, shi kuma yaron shagon Allah ya kawo masa mafita, amin. Subhanallah, a gaskiya wannan madamfari bai kyauta ba, Allah ya tona asirinsa, amin. Sako daga Usman Suleiman Shangurano, yaro Allah ya mayar maka da alkhairi, wanda kuma ya damfare ka Allah ya shirye shi. Sako daga Firdausi Ibrahim Na'ibawa, a gaskiya wannan abu babu daɗin ji ko kaɗan. Muna fatan hukumomi za su tashi tsaye domin magance irin wannan zalunci. Sako daga Bashir Abubakar daga jihar Kaduna karamar hukumar Kubau. Bisa yanayi na lokaci da sakon awwal mai shayi ikiran jihar Kaduna zamu dakata da karanto sakonnin naku. Yayin da yake cewa to masu damfara da fatan za a rinka sara ana duban bakin gatari. Allah ya shirye ku amin. Wadanda lokaci bai bamu damar karanta sakonnin ku ba mun gani muna godiya.
To kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook Dala FM Kano 88.5 don ganin irin labaran da muke sanya muku. Har ma ku bayyana ra'ayoyinku akai. Ko kuma ma ku ziyarci shafinmu na internet www.dalafmkano.com don ku saurari shirin kacokan baki daya. Ko kuma ma shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi muna yi muku godiya. Kuma yanzu za mu gayyato Jakada Abubakar Saba Angon Karni da na fada a nemi ni gardama wanda zai shigo a cikin fannin nan namu nake bantattun kalmomin mu na fada.
A wannan lokaci za mu duba ne akan rawani dan minjibir ko yaya rawanin yake da kuma inda ake yin sa ga dai daga cikin sharda Alhaji Ilyas Ma'az Sharda dauke da cikakken bayanin ma'anar rawanin dan minjibir.
Rawani ne mai kamar majanyi irin na da na mata wanda suke goya yara. Ana yin sa launi-launi kuma mai kwari ne. To wannan rawani ana yin sa a wani gari da ake cin masa gandurwawa a Minjibir. Akwai kuma gidan gabas. Wani tsofaffin masaka ne wanda suke saka wannan shi rawanin. Za ka ga yanzu sarakuna da hakimai da sauran daga taima suna daura shi. Amma zubin sa kamar majanyi yake na da wanda mata da suke goya yara da shi. Sai dai yanzu shi an masa kyalkyali da sauran ado domin ya ja hankali. Ai ta kasar Minjibir da wannan gandurwawa din da kuma gidan gabas ai tsofaffin masaka ne tun matalatale tun kafin zuwan Bature. To kuma har yanzu har gobe suna saka wannan rawani ana amfani da shi shi rawani dan Minjibir kamar yadda yake aka ce akwai yadda kasancewa akwai rawani dan Kura to akwai rawani kuma dan Minjibir.
Da fatan za a biyo mu wani makon dan jin mu dauke da wata kalmar da take banta da fada. Abakar Sabu Baba Suda.
To Abubakar Saba Angon Karni tunda dai yanzu gaskiya ta yi halinta an daina musu muna addu'ar Ubangiji alaraya kuma tammad bihamdillahi shirin na wannan rana ya kammala a madadin Nafi Salisu da taimakon Hassan Mamuda Ya'u waɗanda suka yi kiciniyar sada ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi soran dinki nake mana fatan saduwar alkhairi wassalamu alaikum ta barku lafiya.